daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Viewa Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Darul FM da kuma Niyya a birnin Kwani. Sannan za ku iya sauraron mu a kodin shi kuke so a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 28 ga watan Agustan shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farincin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
To akasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi ya halaka mutane 13. Sannan duk da soke zanga-zangar ƴan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani, masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan Berkeley na jihar California jiya Lahadi.
To hukumar alazai ta Najeriya ta samar da wani tsarin ce da alazanta sabani yadda ake bari su ce da kansu a baya. To sai dai ga wata tambaya.
To alhajin da yace ba zai karba ba menene sakamakon wannan za a mayar masa da kudin sa ne ko me
idan alhaji bai so ya ki karba hakika za a cire mai kudin sa kuma za a maida ma jihar shi muna sarin kuma an maida ma jihar shi za ta maida mai kudin sa
za kuma mu leka jamhuriyar Niger mu ji yadda aka kaya a zaben masarautar tsibirin dogon dutse da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata muna dauke da sauran rahotannin da kuke wato za ku ji.
Rahotanni daga tsibirin dogon dutse sun bayyana cewa cikin tsauraran matakan tsaro aka gudanar da wannan zabe bisa la'akari da rarrabuwar kawunan da ke tsakanin bangarorin da ke fafatawa.
Sannan kamar kowace ranar Litinin Ibrahim Alfa Ahmed zai zo da shirin sa na ciki da gaskiya amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Akasarin Houston birni hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa. Kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin ƙwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hurricane Harvey wadda ta addabi yankunan gabar teku. Ana can ana ta gudanar da ayyukan ceto da dama da suka hada da jiragen sama masu saukar ungulu da kwale-kwale. Wasu masu aikin ceto ma da kafa suke shiga cikin ambaliyar ruwa don ceton mutane. Masu aikin sa kai sun bi sahun ma'aikatan agaji na gaggawa da 'yan sanda da kuma jami'an kiwon lafiya wajen gudanar da wannan aiki bugu da ƙari kuma an baiwa jami'an tsaron National Guard umarnin su ɗauki dukkan mutanen da suka kamata domin ceto da kuma kare lafiyar jama'a. Ambaliyar ruwa ta sa dubban mutane sun hau har kan jinkan gidaje da sauran wurare masu tsawo. A yayin da kuma masu ayyukan ceto da suka buwaya ke ta fama da kiraye-kirayen masu bukatar a kai musu dauki. Dumbin ruwan sama ya mamaye titunan tamkar rafuna ta yadda sai da kwale-kwale ake iya bi. A wani irin aikin ceto mai kama da abin da ya faru din nan bayan mahaukaciyar guguwar nan ta Hurricane Katrina wadda ta yi kace-kace da New Orleans a shekara wato a shekaru 14 da suka gabata. Jirage masu saukar ungulu sun daura da titunan da ke malale da ruwa. Wasu mutane sun yi kokarin tsirewa ta kwale-kwale da kuma balambalan masu daukar mutane. Akalla mutane biyu sun mutu zuwa yanzu, amma ana ganin adadin mace-macen zai karu. Ba shi yiwuwa ka kasa jin tsoro a cewar wakiliyar muryar Amurka Celia Mendoza a jiya Lahadi daga birnin na Houston ta kara da cewa komai a rufe yake. Shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara a yankunan da abin ya faru a gobe Talata. To amma fa sai idan zuwan nasa ba zai kawo cikas ga ayyukan ceto ba a cewar jami'an fadar White House.
Wani dan kuna bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi ya halaka mutane akalla 13 banda wasu da dama da suka ji rauni. Harin wanda aka kai a gundumar Nawa da ke lardin Helmand an auna shi ne kan wata tawagar soja a cewar wasu jami'an yankin kuma akasarin waɗanda abin ya rutsa da su sojojin Afghanistan ne da wasu 'yan sanda. Ƙungiyar Taliban shiyar Afghanistan dai ta ɗauki alhakin kai wannan hari. a wani al'amari kuma na daban a jiya Lahadi an kashe wasu ƴan sanda biyu ciki har da shugaban ƴan sandan gunduma a lardin yammacin Nimros bayan da wasu ƴan bindiga suka kai hari kan tawagar su a cewar wani jami'in lardin sai dai babu wanda ya dauki alhakin wannan harin Alan da ake ciki kuma sojojin Amurka da ke Afghanistan sun sake shan alwashin fatattakar ISIS daga kasar kamar yadda wani babban komandan sojin Amurka ya faɗa wa muryar Amurka zamu iya yin galaba kuma lallai nan gaba zamu yi galaba akan ISIS kamar yadda General John Nicholson komandan sojin Amurka da NATO Afghanistan ya faɗa wa sashin Afghanistan na muryar Amurka inda ya ƙara da cewa babban burin su a wannan shekarar shine a hana su kafa daula a yankin Nangarhar wanda yace suna kan yi
duk da sake zanga-zangar ƴan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan Berkeley na jihar California jiya Lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a San Francisco Bay ranar asabar masu zanga-zangar mai da martanin sun fito da dama don kalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi a taken taron ƴan kishin ƙasa to amma shi din ma an soke shi magajin garin San Francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira kungiyar masu yada kiyayya ƴan sanda a bakali a tsallaken San Francisco Bay sun kafa shinge a zagayen wani wurin shakatawa inda aka shirye yin daya daga cikin wato gangamin jiya Lahadi hukumomi sun kuma kafa shingayen karafuna da ƴan sanda ke kula da su
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a kasar Guatemala ta dakatar da umarnin shugaban wannan kasa ta yankin tsakiyar a nahiyar Amurka na korar shugaban wata hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta yaki da cin hanci da rashawa wadda ke binciken yadda kwamitin yakin neman zabansa ke samun kudaden gudanarwa. Kotun kundin tsarin mulki ta umarci gwamnatin kasar da karta aiwatar da umarnin shugaba Jimmy Morales na tisa kiyar Ivan Velasquez wanda dan kasar Colombia ne. Jami'in na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kokarin binciken zargin biyan wani kuɗi ba bisa ka'ida ba da ake alakantawa da jam'iyyar shugaban ta NCF. A wani faifan bidiyo da aka saka a yanar intanet jiya Lahadi, Morales ya ce ya kamata a kore Velasquez saboda kare muradun mutanen Guatemala a ƙarfafa doka da oda da kuma madafun iko.
Sojojin Lebanon sun samu wasu garuwaki waɗanda suke kyautata zaton na wasu sojoji ne da ƴan ISIS suka kama shekaru uku da suka gabata a kusa da kan iyakar Syria. Wannan sanarwar ta zo ne bayan da sojojin na Lebanon suka bayar da sanarwa ta gaban kai ta tsagaita wuta a yankin wato yakin da suke yi da ISIS a kan iyakar Syria. Wata sanarwar da ta fito daga sojojin jiya Lahadi ta ce tsagaita buɗe wutar ta fara aiki ne daga ƙarfe 4 agogon UTC saboda a samu lokacin tattaunawa kan makomar sojojin Lebanon tara da aka kama a watan Agustan shekara ta 2014.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Zamu fara ne da batun da ya shafi Najeriya inda makonni hudu kenan da aka fara jigilar alazai daga Najeriya zuwa kasa mai sarki sai dai wani batu da ake ganin na daukan hakunan alazan shine sabon tsarin ciyar da su da hukumar alazan Najeriya ta kirkiro inda za a rika ciyar da su a maimakon su ciyar da kansu ko da yake kuma mun Najeriya sun ce akwai tsarin mayarwa da alazai kudaden su idan har ba su ci abincin ba daga bannin maka ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana
Shekarun baya akan baiwa mahajjici kudinsa ne sannan ya nemi abinci da kansa. Hajiya Husaina Abba Yarima ta zo aikin hajjin bana ne daga jihar Nasarawa.
Shekaru 36 da nayi haji na farko. Da muka zo 36 years ago din nan mu muka yi komai da komai da dan kudin mu na hannun mu. Ci sha tafiya da dawowa komai da komai. Amma na yau din yayi kyau. Cin mu da shan mu a nan hotel ake ba mu ci da sha. Da wajen kwana fi sabilillah
ita ma Hajiya Amina ta Annabi ta zo aikin hajin ne daga jihar Kaduna ta bayyana ra'ayinta
nayi shekara 17 kenan da ya wuce a gaskiya an yi kokari ana kawo abinci mana da daddare da kuma da safe ko yanzu an kawo burodi da kwai da dan kek haka
wani abu da a yanzu haka yake faruwa shine ba a samu korafe a game da abincin a bana ba kuma har yanzu babu alhaji daya da ya kamu da rashin lafiya a sakamakon cin abincin. Shehu Usman Muhammad Makarfi shine jami'in hukumar alhazai mai kula da harkar abinci.
Kowane abinci, misali abincin safe, mun ci a kashi tsakanin karfe 6 na safe zuwa karfe 8 na safe. Idan mai kawo abinci ya kawo abinci karfe 9 na safe, alhaji na da ikon ya karba ko ya ce ba zan karba ba don kudin sa ne. Abincin dare mun ci a kashi tsakanin karfe 7 zuwa karfe 9 na yamma. In alhaji ya samu abinci karfe 10 na dare, awa ɗaya bayan lokacin da aka bayar yana da damar ya amsa, yana da damar ya ce ba zai amsa ba. Wannan shine tsarin da muka bi, kuma shi muke fita waje mu duba a gidajen alhazai da kuma inda ake dafa abincin.
To alhajin da yace ba zai karba ba, menene sakamakon wannan? Za a mayar masa da kuɗin sa ne ko me?
Idan alhaji bai so ya ki karba, akwai jami'an sa na jiha a wurin wanda su za su dauki wannan matsayin a madadin sa. In suka dauki wannan matsayin, kuma sai su kira mu da muka zo daga hukumar ƙasa mu shaida haka nan. Akwai takarda da ake sa hannu akan ta. To idan muka sa hannu akai, hakika za a cire mai kuɗin sa, kuma za a maida ma jihar shi. Muna sa ran kuma an maida ma jihar shi, za ta maida mai kuɗin sa. Wannan kenan, akwai babban aiki akan jihohi wanda idan kamar misali an ka abinci, ya kamata a ka abinci kwano 1000, misali akushi 1000, sai a kawo akushi 850. Kin ga an samu raguwa 150. To idan muka zo muka tarar da haka din, zamu cire kuɗin akushi 150 da ba bayar ba, mu maida ma jiha. Su kuma jiha ya zama haƙi a wuyan su, ya zama nauyi akan su gano wannan alhaji ne wannan 150 din da ba a ba wannan abincin mu, dan a maida musu da abincin su. So hakika hakan na faruwa, an yi a baya, kuma har yanzu za a yi dama ta samu.
Waɗannan sababbin tsare-tsare na baiwa alhaji abinci na cikin abubuwa da suka sa kuɗin kujeran bana ya kai naira miliyan 1 har da 500. Madina Dauda, muryar Amurka daga Makka, Saudi Arabia.
Wani batu da ke da alaka da aikin hajjin banan shine na layya, inda a Najeriya ake kokawa kan yadda farashin raguna ya tashi yayin da ya rage kwanaki kaɗan a bukukuwan babbar sallah. A birnin Yola na jihar Adamawa, wakilin Ibrahim Abdulaziz ya bi diddigin wannan lamari, ga kuma rahoton da ya aiko mana.
Yayin da al'umma musulmi a faɗin duniya ke ma fara haramar shirye-shiryen sallar laiha, yanzu haka farashin raguna na ƙara tashin goron zabi, yayin da kuwa ɓangare guda jama'ar ƙasar ke ci gaba da kokawa game da matsin rayuwa. Isa Salim mai rago na ko cikin dillalan raguna a Yola ya ce hasashe ko na nuni da cewa abu na faku ƙarancin raguna, lamarin ma da ya danganta da rashin kuɗi a hannun jama'a.
Kaga halin wanda ya kiwata yana lissafin me ya baiwa dabbobinsa, dole ne abun a samu bambancin farashi na bara da na bana.
Kamar dai Adamawa, kusan haka lamarin yake a jihar Taraba, inda fatake da kuma su sai yake makokawan.
Sunana Musa Muhammad Gombejo, ni chairman ne na jalin walwalan na Chipangor Salas. Gaskiya dabbobi sun karanci, kamar da muna zuwa mabola musai kayaki, muka je muka ga mai daure kamar 20 da wuce 10 kawai daure ba. Kun mun tambaye su me yasa, sai suka ce saboda tsada abincin nan, ba samu suka kiwo da yawa ba. Duk yawanci dabbobi sun sai da su a gurin cin abinci.
Kamar dai masu sai da ragunan, su ma tailoli da sautari ma kan kai ruwa rana wajen cika alƙawari, sun ce fa ba kasuwa a bana.
Safiyanu, kuma Safiyanu gaskiya sallan bana ba harka, ba kwastoma, san babu kuɗi a gari.
Ba kuɗi, ba ɗinki da yawa kenan?
Babu dai, ba yawa wallahi.
Ko me kan haka?
Gaskiya gwamnatin dai gashi nan dai muna ɗan fama dai, kan ba kuɗi a gari.
Ya za ka danga sai sallar laiha na bana da shekara ta gabata?
Eh to gaskiya bara hada ba, don shekaran da ya wuce dai war haka nan da yana da ɗinki da yawa a kasa, amma bana gaskiya babu.
To sai dai ko yayin da ma cikin wasu ma'aikata ya ɗebi ruwa na rashin samun albashi gabanin zuwan sallar laihan, shi ko wani malamin firamare da bara yi, tunda ko an ce mai zurfin ido wai da wuri ke so makuka.
Ni suna Mala Salu Bakari daga Yola.
To ya shirye-shiryen sallah?
A shirye-shiryen sallah, alhamdulillahi, shirye-shiryen sallah yanzu kam muna kokari, sallah ta gabato.
Mun ga sai rago?
Rago alhamdulillah, rago tun biyan din gwamnati ya biya mu wata uku nan, ni kana riga sai rago.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Tun da jirgin din nan ya mani, shin jirgin din
a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya kuwa, zaɓe aka gudanar a masarautar tsibirin Dogon Dutse, wanda tun gabanin zaɓen ake ta takaddama kan gidajen da suke da hurumin tsayawa takarar neman shugabancin masarautar. Daga Yamai ga ƙarin bayani daga Suleiman Muni Barma.
Rahotanni daga tsibirin Dogon Dutse sun bayyana cewa cikin tsauraran matakan tsaro aka gudanar da wannan zaɓe bisa la'akari da rarrabuwar kawunan da ke tsakanin ɓangarorin da ke fafatawa. Aliyu Bawa, wani ɗan jaridar tashar Dalol da na tuntuɓa ta waya, ya yi min ƙarin bayani.
To zabe dai an gudanar da shi a cikin kwanciya hankali. Cikin masu garuruwa 121 sai ya kamata su yi zabe. An samu masu garuruwa 76 wanda suka yi zabe, 45 ba su yi zabe ba. Farko ɗan takara 14 suke. Sannan a soma zabe ɗan takara 5 suka jaye. Ina an takara taron ne suka yi. Ni an takara taron kuma guda jiwa bai so ba. Kuma Allah ya ba Abubakar Marafa sa'a ya samu qura'a 25 cikin qura'a 76 da an ka kada. An dauki matakan tsaro kwararri.
Daya daga cikin ƴan takarar da suka kara a wannan zabe, Malam Isaka Atto ya bayyana gamsuwa da yadda abubuwa suka gudana cikin haske da adalci, inji shi. Saboda haka yace ba shi da sha.
Bari zan ga Allah kai. Wallahi babu makudi saboda shi da kai ne gwamnati ja dai mun sai da tun ba zan ga Allah ce. Ina da cikin kuntan to zuciya ba aman Allah da shi. Ina aminta na bar kai. Ina fa Allah na bar shi. Kullum zan ta duka da mu da mun kai zabe shi. Ba mu yadda goda. Ta ai ta ya goda. Kai ce zai aiki da mutanen shi na tsarin su dai. Ko sun ba kai da wannan
kafin gudanar da zaben na sarkin tsibirin dogon dutse an fuskanci takun saka tsakanin shugabannin arawa da na al'ummar gubawa dangane da batun waye ne yake da halaccin shiga takara abin da yasa arawa kai wannan magana gaban kotu domin ta dage zaben saboda wasu sabbin hujjojin da suka gabatar mata dalili kenan da Malam Jibril Ba'are na bangaren arawa yace su a wurin su ba a yi zabe ba
haka tana wajen kotu ba sai da ta kenan a wajen ba a yi zaɓe ba don saboda a san dama abinda dokar ƙasa in har in mata afiyar suna wajen shari'a ba a yi zaɓe ta haka an yi shari'a sa'annan a yi zaɓe kenan a wajen hankali kwance ba a yi zaɓe ba an yi dai wani wajen al'umma arawa ba a yi zaɓe
da ƙuri'u 25 daga cikin 76 da aka kaɗa sabon sarki Abubakar Marafa ke maye gurbin mahaifinsa Marafa Kyasa wanne Allah ya yi wa wa'adi a shekarar 2015. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yanzu agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti 18 a nan Washington DC. Kuna tare ne kuma da sashen Hausa na muryar Amurka ga shirin ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Yau ma muna zirami kan batun alkali Sani Musa wanda mutane suke zargin cewar yana cin zarafin su. Babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi shine Sa'adu Muhammad Sambowal. Kotunan yankuna kamar wannan kotu ta Zirami suna karkashin ikon su. Yace ba su saba yin magana akan batutuwan da suke gaban kotu ba. Ko da yake kokar da su mutanen Zirami suka shigar ta hannun lauyan su Mamman Lawan Yusufari ba kotu suka gabatar ba sun gabatar mu official alƙalin alƙalai ne suka yi copy na wannan takarda ma wasu su rubuta wannan takarda tun watan Yuni na shekara ta 2016 kuma har yau ba a ba su amsa ba Sambowal yace an ba su amsa ko da yake su masu kokar ba su san amsar ba basu kuma ganta ba tana nan tana ajiye a cikin ofishinsa rashin iya aiki da rashin basirar lauya Mamman Lawan Yusufari suka sa mutanen Zirami basu san amsar su ba inji Sambowal sannan kuma yayi musu lacca ma kan ci gaban da aka kai musu ta hanyar wannan kotu
wasikar da lauyan ya rubuta abin da ya fara magana a kai shine magana sa an yi hakinci an yi kaza an yi wai an yi wai sannan ci gaba da bayanin sa kuma yana magana cewa duk da cewa an soke hakincin ba a cire kotun ba kaga wannan wani jahilci ne da shi da lauyan da kowaye ma suke magana a kai suke da shi ne a ne ake kawo a kotun akwai kotun da zabi shekara 50 da ta wuce lokacin da jauro ne akwai akisawa shekara 50 da ta wuce jauro ne doguwa hakin ne aka bashi kafin a bai mu zirani har yau ba a yi mata kotu ba to in ana yin kotu don hakinci ne kaga da kamata a yi wa doguwa to kaga wannan magana maganganun duk maganganu ne wanda suke na siyasar rikici tsakanin wani da wani ko wani bangare da wani bangare ko wani gari da wani gari sai kuma a kawo maganar kotu sai a saka don a cikin yare yana magana cewa ma an karbe hakincin amma ba a cire kotun ba to ya gaya masa an kai kotun don saboda hakimi ne idan ya duba a kasar giya ne Zirami idan za su je kotu sai sun zo azarai daga Zirami za su wuce gan baki su zo azarai sannan su je Isawa ko kuma su zo azarai sannan su je Zabi ko su zubi giya ne nisan ruwan ya shi ko ina nisa haka sai ya dace wahala da ke a dalilin haka da aka yi musu abin da ake nufi fitting center da turanci wato gurin zama ba kotun dindindin ba dan saboda ne saboda kullun abin da ake bukata shine a ga an sauwakawa mutane wayar hazu da sauransu mata mai ciki tana karan kula da ciki cewa da sauransu a ne kafin a daga da ita ayi wahalhalu da irin wannan abu muka gani shi yasa muka buɗe kota gurin kaga shi inda masu hankali ne suyan kasa an kawo musu ne kusa da Samson to amma da yake akwai matsala tsakanin su da Zirani da hakimin Zirani shine su kuma suke ta kokari suke ta wannan kururuwar suke fada suna ganin dole kuma babu wanda yace musu sai sun zo su kan kotun Zirani zasu iya zuwa kotun Zabi zasu iya zuwa kotun Jihadi zasu iya zuwa kotun Isawa duk jurisdiction din ne wanda zasu iya wato abin duk suna da hurumin sharuɗin da suka taso daga garin su na Jarmawo kaga simple so wannan abin da yasa na kawo waɗannan misalan saboda ina so in fara ma duniya cewa duk waɗannan abubuwan da ake yi ba ana yin su ne dan saboda shari'a ko ma'aikatan shari'a sun yi wani abin da ya saba ba sai illa dan saboda suna neman yanda za a yi su nuna su kawo sunan wanda suke so su ci zarafinsa ko su tallata shi a duniya su wulaƙanta shi ko su yi wani makamancin haka duk lauyan da yake yin abu ba son zuciya to bai ya manta ka'idojin yin aikin abu su kansu jarawa ƙauya wanda suke cewa mutanen garin da suke cewa sun je kotu ai sun faɗi sunan lauyan su Muhammadu Bila kuma dan Azare ne amma da yake akwai wata manufa kaga sai aka bar Muhammadu Bila sai aka bar dukkan lauyan da suke Azare ko Misau ko Bauchi aka tafi Kano aka nemi lauyan shi kudi yake nema aka bashi ya rubuta petition din lauyan da ke sanya aka kai sun ba sai abin da aka faɗa ba kaga da ya kamata a ce ai shi lauyan da ya tsaya musu har aka kai sun aka gama to shi ya kamata da su zo ya rubuta musu petition din in akwai abin da za a rubuta petition a kai so da ya tashi rubuta takardarsa ya rubuta ya turo mana takarda daga Kano idan da kashi da idan lauya yayi wani abu zuwa wani gurin da ba hurumin sa bane ma'ana out of jurisdiction daga Kano zuwa Bauchi kaga ba Kano yake ba to sai ka nemi chamber ofishin lauyoyi a Bauchi sai kai amfani da shi ya zama to gurin addressing da za a iya kai maka takardar ka a kowane lokaci za a iya amfani da shi in magana za a yi da shi za a yi ba Kano za a je ba tunda ba zuwa za a yi gaggawa da za a takardar Kano to da yake yana gaggawa ne kawai ya ci kudin waɗanda yake so ya ci saboda an ɗauke shi a matsayin lauya hanyar aikin kuɗi kawai to kaga bai ma tuna ya nemi ofis a Bauchi na lauyoyi wanda zai ajiye a matsayin abinan zaɓen ya bar address for service ba to yanzu ya jefar da takardar sai ta sai yana kawowa takarda mun bi ka'idoji gaba ɗaya da ya kamata a bi na wato ɗaukan mataki akan yin wannan takardu bayan mun bi me ya kamata mu yi mu rubuta masa mun rubuta tana nan mun yi attachment na ta jikin fa din a ce saboda ne ban sanya za a yi mu kai masa ba saboda ba hakkin mu bane mu kai masa hakkin sa ne providing address for service ko yanzu ya karba bai yi wannan ba so we are still waiting for him so kaga irin wannan irin abubuwan da na gaggawa na son zuciya idan mutum ya shigo da su sai ya manta abun da zai bi na kafira ya riga ya dukkin sa amma yake samun da so yayi kenan shi yasa ba zai zo ba mu kuma hakkin aka mu neme shi ba shi da ya zo yayi kara aika mun kai da kaji kai kara kai ne zaka zo ka dauki rana kai ne zaka je akai service ranar da kai ne zaka zo dan baka zo ba kai zaka dawo ka ji nawa ga wata aka daga ba kotun ne zaka aika maka nawa ga wata aka daga ba to mu haka ne idan ka zo ka kawo mana sai ka biyo sau yaya ake ciki ne ake ciki kuma da lokacin da ka kawo sai ka bar mana bayani to idan an yi kaza ga abin da nake so a yi ta yanda za a sa dai ga kaza ga kaza shi kenan wallahi alhamdulillah sai haka to ya zo ya je fara aji magana da yake na cewa yayi shekara da kaza da kaza da kaza laifin sa ne daga gurin sa ne rashin sani iya aiki ne ko kuma idan har ya zama to cewa akwai san zuciya dama sai basirar ka ta toshe so san zuciya da kuma abin da neman dama shi ma a haɗa baki da shi a ce zarafin wani kwacin mutunci wani ya sa gaba ɗaya sai zuciyarsa sai tunaninsa da kwakwalwar da basirar ta toshe na cewa ga abin da ya kamata ya yi don ya fi samun kesa in har an yi kenan don a fi samun kesa.
Mu ma 'yan jarida musamman ma dai masu shiryawa da gabatar da wannan shiri na ciki da gaskiya ya ce watakila ba mu san aikin mu na yadda ake binciken batu ba.
Kuma kai kun je kuzura mu me yasa ku je kotun kun karbi fayilin kun ga ban je faru ba. Irin wani abin da ya kamata kenan shi ake kira da turanci investigative journalism. Ka bi diddigi ka ga menene gaskiya da lamarin ka faɗa wa duniya. Hukunci a kotun giya da kai.
To
wanda ya sa ba su faɗa wa duniya cewar kotun giya da ta yi hukunci ta bi kaɗin su yadda suke so tana ba faɗa wa duniya ba. Abin da kawai ake so a faɗa wa duniya shine me aka yi na kuskure. Amma a faɗa wa duniya me aka yi mai kyau ko na alheri irin wannan aikin jarida Allah sa oke.
To watakila dai magatakarda Sambowal bai ji ba ko kuma dai baya so ne ambaci abin da aka ce. Matar da alkali Sani Musa ya daura mahaifinta da shedun sake ta da aka yi a saboda wani kuɗi da ake zargin tsohon mijinta ya bashi ai su ma cewa suka yi agiya ɗaya aka yi wannan shari'a. To amma da alkali Sani Musa shine ya tura su gidan kurkuku a azare kuma sai da suka biya shi kuɗin riman aka sako su. Kuma lauyan su shine ya kai wannan batu zuwa giya ɗaya har aka warware wannan kulli da shi alkali Sani Musa yayi akai.
Maganan da aka mana bara a Biran akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka
wajibeta
Adamu Yuli da ya duke ta aka kai wato aka kai hakan da ta samu mai daura mata aure sai ya ce bai yadda ba sai ya zo ya same mu bai shaurare mu ma sai ya kai Biran da kai ya karbi kudin sa sai suka rufe shaidun nawa da suka rufe
alƙalin ne yasa aka rufe
shi alƙalin ne yasa
suka rufe kai shaidu ne tabbatar da
abinda aka yi
na dukanta
shi kan ba to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidu ya rufe shaidu sai na ce to ni kuma shari'an nan ban daga ba tunda dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu ba yi ba sai muka zo muka yi afil din ta a kotu babba na Azare sai babban bila ya dauke sai muka je da babban bila da muka je Zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya ce min koma gida na dawo gida a baya ran talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a Azare sai da Alhaji Mazo ya zo ya dauke ni
shi ne wa ya sa rufe ka
shi alƙalin na Zirami da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da Muhammadu Bilan sai suka kai maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a Zabi sai suka ki sai suka kai ta giya ɗe da muka je shan ɗin nan ma samu mu uku ne sai shi wannan ne muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure.
Za mu tuntuɓi Attorney General na jihar Bauchi tare da shi mai girma gwamnan jihar Bauchin wanda shi ma masanin shari'a ne wato barista MA Abubakar kan wannan batu na mutanen Zirami da alkali Sani Musa. A huta lafiya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Akasarin Houston birni na hudu a girma a Amurka na mamaye da ruwa kuma gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce ruwa kamar da bakin ƙwarya na nan tafi sanadiyar mahaukaciyar guguwar nan mai suna Hurricane Harvey wadda ta addabi yankunan gabar teku. Wani dan kunar bakin wake ya kai hari da mota a wata kasuwa a kudancin Afghanistan jiya Lahadi ya halaka mutane akalla 13 banda wasu da dama da suka ji rauni. Harin wanda aka kai a gundumar Nawa da ke lardin Helmand an auna shi ne kan wata tawagar soji a cewar wasu jami'an yankin. Duk da soke zanga-zangar 'yan ra'ayin riƙau wadda ta janyo zanga-zangar mai da martani, masu zanga-zangar mai da martanin sun cika titunan Berkeley na jihar California jiya Lahadi. Jiya Lahadi ta zama rana ta biyu a jere da ake ta zanga-zanga a San Francisco Bay. Ranar Asabar masu zanga-zangar mai da martani sun fito da dama don kalubalantar taron masu ra'ayin riƙau wanda aka yi wa taken taron 'yan kishin ƙasa. To amma shi ɗin ma an soke shi. Magajin garin San Francisco ya ayyana nasara kan abin da ya kira masu yaɗa ƙiyayya.
Masu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima shirinmu na hantsi za mu zo da misalin karfe 8 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato 7 kina agogon Ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada manta domin sake jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sai a zagar da ya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da Chiba Hero Diodene da John da ya haɗa mana sautukan ni Mahmud Lalo nake cewa mu ta lafiya.